Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu a radio Alpha da ke kuma si na kasar Ghana, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu dai Nasir Ahmad Hausawa ne tare da Hafsat Bello dan mai suru da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin zamu kawo muku irin rawar da jihohin Najeriya take takawa akan rayuwar na kasassu, wanda kuma akan sa ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655. Haka kuma muna dauke da labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. Amma dukkan mu nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jam'iyyar tsohon shugaban kasar Yemen ta sanar da cewa an kashe tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh a yau Litinin, a yayin da wani bidiyo wanda ke nuna gawar tashi ya karaɗe yanar gizo. An kashe shi ne a lokacin da yake kare kasarsa, a cewar Faiq Al-Sayed, shugabar jam'iyyar General's People's Party, wato General People's Congress, inda ya dora laifin kisan Salem akan ƴan tawayen Houthi a kudancin Sana'a babban birnin Yemen. Salem dan shekaru 75 yayi mulkin Yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin a tsige shi a lokacin da ƴan siyasa suka matsa a shekarar 2012, amma ya ci gaba da mulki ta bayan fage tare da haɗin gwiwar ƴan kungiyar Houthi waɗanda suke da goyen bayan Iran. Mutuwar tashi ta zo kwana biyu bayan da suka raba gari da mayakan na Houthi. A ranar Asabar ne Saleh ya bayyana cewa sun raba gari kuma zai koma su shirya da Saudi Arabia. Mayakan da suka bayyana mutuwar tashi a safiyar Litinin sun ce an kashe Saleh ne a hanyar shi ta zuwa Saudi Arabia, inda suka kwatanta mutuwarsa da wani nasarar dakile yunkurin juyin mulki akan kawancen da ba amince da shi ba tun farko.
To anan kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ne ya nuna tausayinsa ga tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaro Michael Flynn, inda ya ce masu bincike ba su kyauta mishi ba a binciken da suke yi na zargin da ake wa Rasha cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar bara. Flynn ya amsa laifin shi na ƙaryar da ya yi wa hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a watan Janairun da ya gabata akan ganawa da ya yi da jakadan kasar Rasha da ke nan Amurka. Zantawa ta faru ne a makonni kafin rantsar da shugaba Trump. Shugaban kasar ya kwatanta ƙaryar da Flynn ya yi da na kalaman da abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton ta yi a lokacin da hukumar bincike ta tambaye ta akan sakonnin email ɗinta. Hillary Clinton ta yi ƙarya a lokuta da dama ga hukumar FBI, babu abin da ya faru da ita, amma ga Flynn ya yi sun tarwatsa masa rayuwa, ina ganin wannan abin kunya ne, a cewar Trump a yau Litinin lokacin da yake hanyarsa ta barin fadar White House zuwa jihar Utah.
Yayin da dakarun Amurka da Koriya ta Kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisayen da ba a taba ganin irinsa ba, ana tararrabi kan ko gwajin makamai da mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi ya nuna cewa ta kura hakurin gwamnatin Koriya ta Arewa kasancewar ta mallaki madashin makami mai linzami mai cin dogon zango. Atisayen na kwanaki 5 da ake yi duk shekara ya hada da jiragen yaki guda 230 da kuma jami'an sojan Amurka su 12,000 da suka haɗu da dakarun Koriya ta Kudu. Duk da cewa ana yin wannan gagarumin atisayen duk shekara kuma ana shirya shi sosai, wannan atisayen na baya-bayan nan ya faru ne ƙasa da mako ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar kaddamar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango, ta kuma ayyana cewa ta mallaki makaman nukiliya mai ratsa nahiyoyi, matakin da Amurka ta ce ba za ta sabu ba. Dakarun sojan sama na Koriya ta Kudu sun ce atisayen zai hada da kwaikwayon yadda zai taba wuraren makaman nukiliya da na masu linzamin mallakar ƙasar ta Koriya ta Arewa.
Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Khan Abbasi ya ce a shirye suke wajen yakar ta'addanci. ya bayyana hakan ne a yau Litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis. Ya ƙara da cewa babu wanda yake son zaman lafiya a Afghanistan sama da Pakistan. Ya kuma jaddada cewa Amurka da Pakistan suna da ƙudurruka iri ɗaya. Zaman tattaunawar da suka yi a yau din a birnin Islamabad ya samu halartar ministan harkokin cikin gida Pakistan mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa da kuma shugaban binciken sirri. Sai dai Mattis bai yi wani sharhi ba bayyana jama'a ba akan taron na ranar Litinin din. Gabanin ziyarar da ya kai Islamabad ya ce ba shi da niyyar matsawa Pakistan illa dai yana buƙatar su cika alƙawarin da suka ɗauka na yaƙi da ta'addanci. Ina da yaƙinin cewa za mu iya aiki tukuru wajen cimma matsayanmu sannan mu yi aiki tare, a cewar Mattis.
Labarin yana zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani alƙalin kotun ƙolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su shida da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ƙi amincewa a saki wasu masu fafutuka biyu da waɗansu membobin gwamnatin shiyar biyu, ciki har da mataimakin shugaban yankin na Catalonia. Mai shari'a Pablo Larena ya ba da umarni a ci gaba da rike mataimakin shugaban kasar da aka tsige, wato Oriol Junqueras, da tsohon ministan harkokin cikin gida Joaquim Forn da shugabannin ƙungiyoyin wariya biyu na Catalonia da su ci gaba da zama a gidan kaso ba tare da an yi belinsu ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, muna da rahoto na musamman akan tattaunawar da Mustapha Nasiru Batsari yayi akan irin ayyukan da gwamnatocin jihohi ke yi akan na gaba da nakasassu.
A yayin da aka gudanar da ranar nakasassu ta duniya a ranar Lahadin nan da ta gabata, wato 3 ga watan Disamba, a Najeriya nakasassun suna cikin wani yanayi na rashin samun kulawar da ya kamata daga mahukuntan ƙasar, duk da yake dai bayanai sun nuna cewa akwai tanade-tanade daga gwamnatocin jihohin Najeriya da suka ci suna yi ne domin inganta rayuwar nakasassun. Amma har yanzu bai hana su yin korafin rashin gani a ƙasa ba. A can jihar Kano, abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari ya ce na ƙasassun an yi masu ta leko ta koma ne a ranar Lahadin nan da ta gabata.
Cewa za a hallara ta yi amfani da wannan rana za a ba su wani wato kayayyakin tallafi na sana'o'in da suka kai. Ma abin mamaki shine bayan da suka hallara a wurin da aka ce za a yi taron, a nan dai suka yi ni a jiya, babu alamun jami'an gwamnati, babu su a ƙarshe suka wace. Wannan ya jawo koke-koke da korafe-korafe, amma su ɓangaren gwamnati abin da suke cewa suna hidindimu ne na tarbar shugaban ƙasa, don haka suka ɗage batun ba da tallafin nan ga su na kasassu a jiya. Shugaban ƙasa za ta fita gaba ya sa sabon rana a yi wannan.
A can jihar Sokoto kuwa Murtala Faruk Saninna ya ce duk da yake a baya akwai wasu 'yan kudaden allowance da ake ba su, amma har yanzu bai hana su yin korafi ba. Shi kuwa Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan ta jihar Oyo ya ce gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suna kula da nakasassu, amma 'yan asalin jihohinsu.
Gwamnatoci a jihohin kudu maso yammacin Najeriya gwargwado suna taimaka ma nakasassu, domin yawanci ma suna musu gidaje.
Na'am, yanzu kana nufin ba su korafi sosai ke don a yi wannan yanki?
Idan aka ce ma ɗan asalin wannan yankin ne,
Malam Awal Ahmad shine shugaban kungiyar guragu a jihar Niger ga abin da ya shaida mun akan halin da suke ciki a jihar Niger.
To da yawa za ta ga ana kafa kwamitoci da suka shafi mu na kasassun, to amma ba a ɗaukar shugabannin na kasassu a sa su a cikin al'amari, sai dai su ga ana yi.
To sai dai a can jihar Kaduna lamarin ya sha bamban. Domin kuwa Isa Lawar Ikara ya ce har da mukami gwamnatin jihar Kaduna ta baiwa wani makaho.
wato abubuwan gwamnatin Mara Nasiru ta yi na ɗaya shine samar da gurbi a cikin gwamnati wanda aka ba makawo makami a matsayin mai ba gwamnati shawara a harkokin da kasa su.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla Mustapha Nasir Batsari, masu sauraro da wannan ne muke son jin ra'ayoyinku kan irin rawar da gwamnatocin ke takawa wajen tallafawa na kasassu, amma kafin nan bari mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kiranmu na farko yau daga jihar Kaduna ne, wake magana daga jihar Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Adamu Jeje daga kamfanin fice dake garin Jaji a Kaduna, Najeriya.
To Adamu Jeje, menene ra'ayinka?
Na'am.
Menene ra'ayinka game da wannan magana?
Eh alhamdulillah, gaskiya mun ji dadi da aka kebe musamman rana guda don tunawa da ko kuma ya kasance ranar ƴan uwanmu na kasansu ba wai wanda suka gaza ba. Wato masu yin bukata ta musamman, kirana ga gwamnati, ba shakka yana da kyau mutanen nan a ƙara aminta a yadda da su ɗan ƙasa ne, kuma duk gudunmuwan da ya kamata a ce an bada dangane da su. Kuma alhamdulillah za mu ce an ci gaba wajen wasu ƙungiyoyin ƙwarai daga cika, an wani Salisu Ibrahim wanda shi ne shugaba na ƙasa, gaskiya muna yaba mashi. Akwai kuma na nan jihar Kaduna ko kuma ƙaramar hukuma ta sai gabi wani Hassan Turunku, gaskiya muna jin daɗin yadda suke taka rawa. Kirana a gare su, dai matsalar da ake samu su kansu ƙungiyoyin na ƙasa suna yana da kyau gaba da wayar ma ƴan uwansu da kawuna cewa kada a samu na ƙasar shi a gida a bar shi kawai zama wani gugan yatsa. Sai kaga gidan an samu na ƙasar shi an maida shi kawai ya zama hanyar samun kuɗi ne na gida a yadin gibara ta bara shi baci bane. Sai karatu a
to madalla Adamu Jeje. Za mu tsallaka jihar Kano, wake magana daga jihar Kano.
To da sabon zaki Sheba Kano, wato Umar Ofisa Unguwa Flight ne, fata daga Aminan Jona daga nan jihar Kano Najeriya.
To madalla, menene ra'ayinka?
Eh gaskiya na da zaki yayi magana mu anan Kano gaskiya ya kamata a ce gaskiya babu wannan abin da aka dauka aka ba shugabannin na kasassu. Har yau a Kano babu wani commissioner na kasassu da aka bayar. Komai za a ji a tare a rika ba masu hannu da shinu, masu hannaye ko masu abubuwa suna kwashe madafin iko. Kamata ya ce a dubi irin masu na kasassu na a tallafa musu a rika ba su. Amma gashi a Kano an zo an samu shi mutane masu yin bara suna neman amma ba samu musu makoma ba. Kaga wannan abin ta kai ne da ya kamata a ce a dubi irin wa'annan ba a kama masu ba ana ne. Wannan shine abin da zan tanto fa. Allah sa dukkanin gwamnatin ta duba irin wannan ido da Ramadan samun wa'annan makoma. Na ji ba zai zaki ya zo Umar Ofisa tashi lafiya daga nan jihar.
To madalla ba Kano, Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji. Sai kuma mu tsallaka makociyar ta jihar Kano, Katsina. Wace magana daga Katsina?
Kana magana da Lawal Tasu Umashi, shugaban kungiyar Kyotijin daɗin makafiri jihar Katsina.
Malam Lawal Tasu, me zaka ce dangane da wannan batu?
To a gaskiya kamar yanda wani ya ji yayi magana, a gaskiya mu jihar Katsina bakin gwargwado sun yi wa Allah godiya. Inda dai an kirkiro mana ofis na mai taimaka ma gwamnatin shawara akan abin da ya shahe mu baki da. To amma kuma bakin gwargwado gwamnati suna yi mana muna godiya. kiran da zan ƙara yi ga dukkan gwamnatoci su ma su kokari su kwafi da irin na gwamnatin jihar Katsina kai da sauran jihohi da gigiro irin wannan office sannan kuma a ba da dama ga su masu ba da shawara duk abin da suka yi conference kamar yadda muna ake yi Katsina su ma sauran jihohi a yi musu kuma an wani da wannan dama in miƙa godiya ta ga ɗaiɗaikun al'umma da suke ba mu gudunmuwa ta hanyar taimakawa mu kan abubuwa daban-daban.
To madalla malalla wal tasiu sai kuma jihar Kaduna wake magana dai daga Kaduna.
To assalamu alaikum kana magana da Akarami daga Shehu Abubakar Gumayi Kaduna shugaban kungiyar matalaka na kasar jihar Kaduna.
To Akarami menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
To gaskiya tsakanin Allah in dai gwamnatin Najeriya ne tana gwamnatin tarayya har zuwa jihohi da kanun komi to tsakanin Allah idan dai masu neman bukata na musamman suka ci sokar da su to akwai matsala gaskiya. Wa'annan bayan Allah Allah ba su basira irin daban-daban amma mu kanmu al'umman ƙasa ko kuma sauran al'umma shin wani gudunmuwa muke ba wannan bayan Allah kun ga anan jihar Kaduna nan wajen Kinkinau zaka je ungwan Ma'azu akwai inda wa'annan nakasun na musamman suke yin kere wasu abuwa kofofi da windoji da wasu abuwa na kere-kere amma ba mai zuwa ya saya kuma zaka sun iya tabar ma su suna huluna suna wasu abubuwa amma mu talaka ko mu al'umman gari ba mu san komai a hannun su shi wani gudu muka ba su wasu da ilimin boko din da Muhammadiya ba ba da masu karantar da mutum ai mutum bai ko da bai gani Allah wace ba sai kwalwar shi zai iya karanta mutum abu amma mun watsi da su da haka mu kanmu mu jawo su kusa da mu mu dana watsi da su ba komai gwanta gwanta ba.
To madalla Akarami Allah ya sa al'umma sun ji wannan kira naka har yanzu dai a jihar ta Kaduna wake magana.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malam Nazira Hausa sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Musa Garo me zaka ce dangane da wannan batun?
To gaskiya wannan batu gaskiya al'amari ba karamin jin dadin fito da wannan maudu'i na jibrin shi ba saboda idan ka dauka yanzu misali yau aka ce guragu ko kuma bakaji ko kuma wasu abubuwa su zo su irin wa'annan kere-kere nasu dawa za ka ga mutane suna kyamatar wannan abun da yawa ka lura da kyau malam Ziru ko da irin zakukuran nan irin makafi suka idan aka kai kasuwa za ka ga mutane ba su damu da tsaye ba aka guragun nan suna yin walda suna yin kofofi wanda yake ya kamata mutanen gari su tabbatar da cewa duk abin da za su yi su rika sayan wa'annan kofofin domin a karfafa su a kara musu karin gwiwa su challenge su gaba a ga mutane ba sa sayan wannan kaya da su kallaka suna zuwa suna sayan kaya na gurin mutane daban to kaga irin wannan ba a taimake su ba kuma ya kamata a ce gwamnatoci duk abin da za su ba na Ziru suka tallafa wa wa'annan mutane to idan aka yi haka za a samu ciri ba kuma za a kiyaye irin gwarazarace da ake za a ga an kiyaye shi tashi ne muka fata alkariya tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode malam Alhaji Musa Garo sai kuma jihar Zamfara wake magana daga Zamfara.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kana magana da Kabiru Musa kasuwar daji nan farko.
To malam Kabiru Musa kasuwar daji menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau?
Wato gaskiya haka da aka yi tsari kwarai. Dili har kullum suna da tsaye ne kin neman taimako. Kuma gwamnatin Najeriya ba a saba ta daukar nakasassu aiki irin haka. Saboda haka wannan abu da gwamnati ke yi zai ya yi amfani kwarai zai amfani.
To madalla malam Kabiru Musa sai kuma mu kara komawa dai har ila yau jihar ta Kaduna wake magana daga Kaduna.
To daga Kaduna kuna tare da Lawan Ladan Odawa.
Malam Lawan menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
To ni ma ra'ayina goyon baya nake a zahirin gaskiya inda haka akai haka ina ga kamar insha Allah za mu samu cigaba musamman inda gwamnati ta tabbatar da haka.
To
tabbas ina goyon baya.
To to masha Allah mun gode malam Lawan. Har ila yau dai a jihar ta Kaduna wake magana.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Nana Abdullahi Alala cikin tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Abdullahi Alala menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau?
Gaskiyar magana yana da kyau a ce gwamnatoci suna jawo ainihin irin wa'annan masu ɗan nakasu a jiki zuwa gwamnatinsu. Kaga kamar gwamnatin Kaduna kaga ta yi abin da ya kamata ta ja wani daga cikinsu yana ba da shawara akan wa'annan ɗan uwa nakasassu kuma ana ɗan tallafa musu. To yana da kyau a ce gwamnoni su koyi da na Kaduna akan yadda ya jawo wani daga cikinsu yana ba da shawara rayuwarsu yadda za a tafiyar da su ana ba su wa'ansu ayyuka irin na hannu ana koya musu. To in gwamnatoci suka yi haka to gaskiya da a samu irin sauki wanda za a ce suna kan titi suna wani barasarwa a yadda sauransu.
To madalla Malam Abdullahi sai kuma mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Ina magana da Husaini Muhammad daga karamar hukumar Bali.
Husaini Muhammad, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa akai yau?
Gaskiya ra'ayina shine ya kamata gwamnatoci, musamman ma gwamnatin mu ta Taraba, ba ta kula na kasassu. Ita masu kafan ma bata kula ba balle na kasassu. Kaga shine kasassu ya kamata su ma a mutu wani tsari kamar na N power, kamar yanda aka yi shi na ainihin masu degree. To su ma ya kamata a yi mutu wannan tsari, yana da kyau su ma a yi mutu haka.
To shikenan Malam Husaini, mun gode sai kuma kiran mu na karshe daga jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa a Gurguje?
Bakir Jalafiya, jihar Nasarawa.
Ban ji sunanka ba, kace ya sunanka?
Hassana Dogo, Bakir Jalafiya.
To Hassana, me zaka ce game da wannan maudu'i a Gurguje?
A bisa gaskiya, mu ne kasassu na Najeriya, Allah ya saka mana kawai da alheri. Ba da yake muna ba, in bayan yaudara da kuma zamba, sai a kwace wannan matsayin namu, ba za a ba mu ba. Kuma suna kasassu nan sun yi karatu daban-daban, sun yi karatu a makarantun mu, ba da amfani a Najeriya. Bai da amfani, sai kunu a rika fake da mu kawai, ana ci abinci da mu, amma ba muna komi. Duk wani gwamnati da ake yi muna wani abu, wallahi kariya ne. Ba ni da ake muna ba gaba daya kawai, sai dai Allah ya saka muna kawai.
To da wannan kira na Hassan Dogo muka kawo ƙarshen wannan kiraye-kiraye da muka baku, kuma mu ne muku godiya da kuka kira. Waɗanda ba su kira ba kuma a ci gaba da kira, gobe ma rana ce za a same mu da sabon maudu'i. To yanzu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kuma karya mutum-mutumin shahararren ɗan wasan ƙasar Argentina Lionel Messi a babban birnin ƙasar. An karya mutum-mutumin na Messi ne daga can tafin ƙafa, inda aka bar gangar jikin ta faɗi a ƙasa. Wannan ne karo na biyu da ake lalata mutum-mutumin, wanda aka kafa shi a shekara ta 2016. To amma 'yan sanda sun ce ba su kai ga gano dalilin yin hakan ba. Messi ya ceto kasar ta Argentina daga ficewa daga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018, sa'ad da ya zura kwallaye uku a wasansu da kasar Ecuador a watan Oktoba. An baiwa sabon kocin Ingila Gareth Southgate tabbacin wanzuwar mukaminsa, ko da kuwa kasar ta sha kashi a dukkanin wasannin gasar cin kofin duniya. Shugaban hukumar kwallon kasar ta Ingila Martin Glenn ya ce sun tsara aiki a dogon zango ne tare da kocin, don haka zai ci gaba da rike mukaminsa. Duk kuwa abin da ya faru a gasar, Southgate ya sami nasarar jagorancin kasar ta sami tikitin shiga gasar cin kofin duniya, inda za ta fafata da kasashen Belgium da Tunisia da Panama matakin rukuni-rukuni. Kocin ɗan shekaru 47 ya karɓi aikin ne a zaman na dindindin, inda ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru 4 watanni 12 da suka gabata. Dan wasan gaba na kungiyar Barcelona ta kasar Spain, Luis Suarez, ya ce sam baya tsammanin tsohon takwaransa Neymar zai koma a abokiyar adawar su Real Madrid ko don dangantakarsa da Barcelona. Neymar ya kwashe tsawon shekaru 4 a Barcelona kafin ya koma kungiyar PSG ta kasar Faransa a kwantaragi mafi tsada a duniya a watan Agustan da ya gabata. To sai dai an yi tarade-raden yiwuwar komawarsa kasar ta Spain a Real Madrid, sakamakon takaddama tsakaninsa da sabon dan wasan gaba na PSG din Edinson Cavani tun a watan Satumba. Tsohon kocin Bayern Munich Carlo Ancelotti ya ce ba ya da sha'awar aiki a horar da 'yan wasan kasar Italiya. Ancelotti, wanda ya raba gari da kungiyar Munich a watan Satumba, ya ce hukumar kwallon kasar Italiya ta neme shi da aikin, to amma shi kan ya fi son ya yi aiki a kungiya. Shahararren ɗan wasan ɗaukar nauyi na gasar wasannin motsa jiki Edwin Mosguero Roa ya mutu har lahira bayan da aka harbe shi a birnin Palmina na kasar Colombia. Kwamitin wasannin motsa jiki na gasar ta Colombia ya bayyana Mosquera Roa a matsayin ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasan ɗaukar nauyi na wannan zamani. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na sa ran samun sabbin hanyoyin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskar tsaro, tattalin arziki, ayyukan raya ƙasa, demokradiyya da shugabanci. a arewa maso gabashin Najeriya, Boko Haram da kungiyar IS da ke yammacin Afirka sun jawo ta'annaci wanda ya tilastawa fiye da mutane miliyan 2 barin gidajensu. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya jaddada cewa Amurka kawar Najeriya ce wajen yaki da ta'addanci. Yana mai cewa Amurka ta kuduri aniyar taimakawa mutanen Najeriya samar da tsaro. Amurka ta taimakawa Najeriya zamantar da sojojinta, amma amfani da karfin soja kadai a arewa maso gabashin Najeriya ba zai sa a kai ga wanzar da zaman lafiya ba, inji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka. Najeriya na buƙatar inganta harkokin tattalin arziki da kuma yadda ake tafiyar da shugabanci ba wai a fagen yaki kadai ba, da ingantaccen bincike kan take haƙin ɗan adam da kuma ladatar da duk wanda aka samu da laifin. Ya ce domin taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, hukumar rayuwar ƙasashe ta Amurka za ta taimaka da ƙarin dalan Amurka miliyan 45.5. Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen samar da wadataccen abinci da shirye-shirye kan amfani da abinci mai gina jiki da ayyukan rayuwar ƙasa, musamman a jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya. Samar da yanayi da ya dace da kuma tsarin shari'a na gari a bayyane na da muhimmanci wajen jawo hankalin masu saka hannun jari a Najeriya. Wadatattun hanyoyin samar da wutar lantarki na da matukar muhimmanci wajen samar da ci gaba a Najeriya. Ashinta na samar da wutar lantarki a Afirka, Amurka za ta taimaka wajen samar da wutar lantarki ga dimbin 'yan Najeriya da ke fuskantar karancin wutar. A takaice, a ƙarƙashin wannan shirin da ake kira Power Africa Initiative a Turanci, mataimakin sakatari Sullivan ya ce Amurka za ta samar da dalan Amurka miliyan 1,300,000 domin agazawa wajen samar da makamashin gas domin bunƙasa ayyukan tashoshin samar da wutar lantarki. Baya ga samar da tallafi ga fannonin tsaro da bunƙasa harkokin tattalin arziki, Amurka ta yi amana cewa shugabanci na gari na da muhimmanci wajen tabbatar da ɗorewar fannoni biyu a wannan matakin na cimma buri mai dogon zango. Yaƙi da cin hanci da kuma gudanar da sahihin zaɓe zai sa gwamnatin Najeriya ta kula da buƙatun al'ummarta da kuma ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma kasancewa cikin shiri a kodayaushe. Amurka ashe take ta yi aiki da Najeriya domin cimma burin tsaro da rayuwar ƙasa da suka sa a gaba tare. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ga shirinmu na ƙarshe a yanzu, wato labarai a taƙaice.
Jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Yemen ta sanar da cewa an kashe tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh a yau Litinin, a yayin da wani bidiyo wanda ke nuna gawar tashi ya karaɗe yanar gizo. Yayin da dakarun Amurka da Koriya ta Kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisayen da ba a taɓa gani irinsa ba, ana tararrabi kan ko gwajin makamai da mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi na nuna cewa ta ƙure haƙurin gwamnatin Koriya ta Arewa kasancewar ta mallaki madashin makami mai linzami mai cin dogon zango. Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Khaqan Abbasi ya ce a shirye suke wajen yakar ta'addanci. Ya bayyana hakan ne a yau Litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron Amurka Jim Martins. Wani alƙalin kotun ƙolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su 6 da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ki amincewa a saki wasu masu fafutuka 2 da waɗansu membobin gwamnatin shiyar 2, ciki har da mataimakin shugaban yankin na Catalonia.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taimaka min wajen gabatar da shirin, sai kuma Saida Hamdun wadda ta ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa sai an ji mun ku.